Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kun yi kutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraicen Litinin dinnan 26 ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da Halima Jumrau.
Zauren matasa ya fara kawo muku muhawara akan hanyoyin samar da zama mai daɗi tsakanin mata abokan zama, wato masu miji ɗaya. Yau ko akan me zauren matasan zai tattauna?
Yadda waɗansu mazajen ba sa son su ga cewar matansu idan suna da mata fiye da ɗaya biyu kwakan nan, su ga cewar ana zaman lafiya a tsakaninsu. Shin tukunan akwai irin waɗannan mazajen?
Tarka shi, Maryam, akwai irin waɗannan mazaje a ganin ki?
To,
za mu ji.
Za mu ji dai.
To, wai shin dan a zamna lahiya tsakanin mata wani kuskure ne bai kamata namiji ya yi ba idan ya zo ƙara aure?
Ya kamata idan namiji zai auri matarsa ta farko ya zo zai yi ta biyu, to bisa shawara dan a zauna lafiya kada ya auri wacce tafi ta farkon nan daraja.
To madalla, Halima Abdullahi kuma na nan tafa da filin da fadafe. Faisal Abdullahi Kano shi ma yana nan tafa da tattaunawarsa da matasa akan wasannin ƙarshen mako na Premier League na ƙasar Ingila da La Liga na Spain. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayarmu wadda kuka turo mana ta hanyar email da Facebook. Sannan kuma duk a yau ɗin za ku ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su a cikin shirin yau da gobe.
Maryam, tunda dama tambayar kika ce za a fara ji ko so ga ta nan. A ganinku tsakanin abokan miji da ƙawayen mata, waye yi illa ga rayuwar ma'aurata da kuma gurɓata musu zamantakewa? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya ta email da kuma Facebook.
Salam yau da gobe, a zahirin gaskiya ƙawaye mata suka fi ɓata zamantakewa aure. Sako daga Jamila Adamu.
Ni dai a ra'ayina haƙiƙa gaskiya ƙawayen mace sun yi gurɓata zamantakewar aure ta huskar ziga ta akan mijinta. Kuma da yake ka san mata akwai rauni, duk irin nasihar da za ka yi mata amma suna haɗuwa da wata sai ta canza mata tunani a ƙanƙanin lokaci saɓanin ɗa namiji. Shi kuwa idan ko da abokansa ne suke ziga shi, to yana da zurfin tunani zai ga cewa ya dace hakan. Gaskiya a ganina mata ƙawaye sun yi kawo matsala a zamantakewar aure, musamman idan mazajen ƙawayen nata suna da kuɗi, kai kuma baka da shi. Sun dinga cima dunduniya kenan, idan kuma kana da hali su zo su ziga ta domin su ma su lashe roman kuɗin naka. Sako daga Ɗahiru Yakubu Rurum.
Yau da gobe, wallahi tallahi ƙawayen amarya ne ke kan gaba wajen gurɓata zamantakewar ma'aurata. Ba kwa ganin wasu mazajen har hana ƙawayen amarya zuwa gidansu suke yi saboda sun san matsalar su? Sako daga Isa Hundila Faki.
Wallahi ƙawayen mata ne. Ai, idan ana maganar lalata zamantakewar ma'aurata daga ƙawayen mata an gama. Sako daga Abubakar Muhammad.
Yau da gobe, idan gaskiya ta zo a faɗe ta, haba 'yan dandalin yau da gobe. Don kunya ta sa babu mata da yawa a wannan dandalin, shi yasa kuka yi wa mata ca akan wannan batun. Amma duk wanda ya saurari VOA yau ya ji abin da ya faru a cikin shirin ciki da gaskiya. Ganin yadda shi wannan mafa mai duka-dukai aka yi. Ga cin amana, ga fyaɗe, ga kisa. Haba 'yan dandalin yau da gobe. Ku duba wannan aika-aika fa. Amma su mata duk yadda suka kai ga gurɓata zamantakewa aure. Ai, ba su yin kisan gilla. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
A gaskiya in ɓera na da sata, to daddawa ma na da wari. Don kuwa ba zai zamanto a ce ƙawaye ne kaɗai ba ke irin wannan ɗabi'a ta lalata auren ma'aurata. Su ma abokanan angon suna da nasu kasan. sai dan kawai an ce ido wa karaina yace wanda na saba gani. Kenan tunda kawaye ne kullun gasu a gidan amarya shi yasa batun ya ta'allaka akan su. Sako daga Abubakar Sa'ad Ganye.
Yau da gobe abokan miji suka fi illata ma'aurata da gurbata zamantakewar su musamman idan abokin miji ya fi mijin kyau da iya wanka. Ai kuwa nan da nan sai yi wa gidanka mamaya kana ji kana gani. Sako daga Suleiman Yahaya Rabado College for Legal Studies Yola.
A gaskiya mahi yawancin kawayen mata su ne suka hi kawo matsala da gurbata zamantakewar ma'aurata. Sako daga Mubarak Ahmad a Cilahiya.
Kawaye mata sun fi haifar da matsaloli saboda duk yawancin mata sun fi daukar shawarwarin kawayen su. Kawamace tana da damar a kowane lokaci za ta iya zuwa gidan kawarta, amma namiji idan abokin ka yayi aure babu abin da zai kai ka cikin gidansa iyakacin ka waje. Sako daga Hassan Yusuf Hassan Kura.
Haba ƴan uwana maza, ya kuke haka ne? Wallahi wannan magana ba gaskiya bane, domin abokanan miji suna bada babbar gudummawa akan kisan aure. Sako daga Aisha Isyaku.
Yanzu ga zauren matasa kuma jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da duba hanyoyin samar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin mata masu miji daya, ma'ana kishiyoyi. Ko da yake yau za su ci gaba ne akan wannan batu mai ban mamaki.
Alhaji Gambo,
assalamu alaikum.
Bari mu dauko batu akan yadda waɗansu mazajen ba sa son su ga cewar matansu idan suna da mata fiye da ɗaya biyu ko hakan nan su ga cewar ana zaman lafiya a tsakanin su. Shin tukun ma akwai wannan, akwai wannan mazajen?
Gaskiya ana samu.
To
domin wasu mata hatsari bai ne ba, mata su yi hakuri, iyayenmu ne, amma wallahi shidanu ne. To domin wasu idan suna zaman lafiya tsakanin da Allah bayan da za a namiji ya samu sauki, domin duk yanda za a hada kai a mai cuwa-cuwa a kwajire shi, to wallahi sun yi. Amma idan ba sa zaman lafiya kowace za ta so ta ga cewa ta kyautata mishi, ta shiga fada, ta ga yadda ba zai ga zahinta ba. Amma in suna zaman lafiyan nan kullum gaskiya akwai matsala, domin wallahi za ka ga abubuwan da kai ba kai expecting ba, sai ka ji in waccan ta kakulo kawo kaza sai ita ta sporting nata, sai ta ga cewa domin dai a samu, domin maza wasu suna daukan mata maza yanda kasan ATM kullu a shiga azari, kullu a shiga azari. To kaji abin da yasa. Amma in ba sa zaman lafiya, in ma waccan ta kawo lalura 10,000 sai kaga wannan ta ce ai ma 5,000 zai isa. Haba ni ina tausayin ka domin ta samu shiga. To kaga shi namiji in ya ga cewa yana samun sauki nan, ai dole zai samu, za ta samu shiga. Wace mai cewa 10,000 ne, mai 5,000 ai wajen 5,000 za ka yi.
Sai ka tuna min wata yar wujuwa ta samu wani sore take ga kwarta. Yace wallahi na samu wani sore mai hannu da shi ne, ina tatsar sa karma kilin. Kariya. Ni da wannan magana ta rubuta mu haka ne.
Saboda akwai namijin da yake kai kawo tsakanin matansa, baya son ya ga sun samu jituwa tsakanin ma, saboda akwai an yi hakan kuma na gani. So yana da mata guda hudu, so amma dukkanin su matan ba sa jituwa. To me ya kawo haka in ba matsalan namijin ba, kuma yana da komai da ka sani a rayuwa ya fi karfinsa. Yana da komai da ka sani a rayu, amma saboda matsalar daga shi ne ya je nan ya ce waccan ta ce kaza, waccan ta ce kaza, ranar girkin waccan ya je ya ce waccan ta ce wannan, kaga ba kyau haka. To kuma ba za su iya samun jituwa, saboda wannan tana ganin cewa yau ka zo ka ce mata kaza, gobe kuma a tashi magana kai tsuru-tsuru ka ce kai kaza, kana ka hau kuma buburin haka kariya da wofi.
Tsari haka ne maganar Khadija?
Hassan Maina Kaina, maganar Khadija gaskiya ne, har ma ya sa ta tuno min da wani film da Alinuhu yayi mai suna munafikin mata. Wannan fitin Alinuhu inda da yaje ɗakin wacce nan sai ce kai ai wallahi ta ce miki kaza wallahi ta ce miki ado ba ta ce miki abincinki bai dadi wallahi ka gane sannan idan kuma koma ɗakin Samir Abdullahi sai ce kai ai wancan ta ce wallahi ke kina ke kaza kaza ce
aiki kamar ya dawo aljanna
ka gane so kaga idan ana samun irin wannan din to bayan za a yi a samu zaman lafiya tsakanin su ka gane so shi kuma akwai dalilin da yasa yake yin haka ka gane so kamar da Abubakar Gambo ya faɗa yanzu mutan take ce maka cefa ne kawo 5000 wannan kuma tana ce maka 10,000 to kuma banda wannan ma a ce kamar kana ɗakin wace nan kana ɗakin wace nan to duk garin Allah ya waye sai ka shiga ɗakin kowace ba ana ka gaishe su to duk wata tafi maka complain ayyo ba kaza gobe ba kaza jibi muna da kai wani kan shi na ciyo wani menene to tsakani ga Allah an san mai na kaina zai yi wahala kaga an samu zaman lafiya a tsakanin su ko ba gaskiya Allah ba wallahi Hassan mai na kaje na rantsuwa duk matan duk namijin da kaga yana irin wannan kai komo na an ce wacin ta ce wannan to shi yana neman sauki ne
haka ne
yana neman sauki ne
Samira yanzu kin yadda wannan ya zama hujja domin neman sauki ka dinga kai komo tsakanin matanka
gaskiya ba hujja bane gaskiya ni dai a gani na maza su ya kamata da wannan bani din da suke cewa mata suna musu su kuma ba sa su wani sa'in ya kamata a lokacin da suke da shi ya kamata su ba su jari a hannunsu su dinga juyawa don bukatar kansu sun huta su kaga sun huta da wannan bani din da suke tambayar mai gida su a lokacin da ba shi da shi mai gida mata in suna da shi wannan juya da suke za su iya dauka a ciki su yi amfani da shi su amma gaskiya maza mu majority wa'ansu ba sa yin haka
Azirambo kai to wace fuska kake kallon wannan lamarin
eh to gaskiya abinda ta fuskan da nake kallon wannan kai kawo a tsakanin mata gaskiya bai dace ba domin ni ina ganin ka ce wai ka dauki maganar wannan ka kai ma wannan an dai ya dai dace in ka je wajen wannan ka yabe ta amma karka kushe waccan ita ma an ka je waccan ka yabe ta garka kuma kar kuma ka kushe waccan maganar waccan karka dauko ka kawo ma wannan maganan wannan kuma kaka dauko ka kawo ma wannan ni kuma ana watana nan a kiran da nake ma mata idan Allah ya hada su da namiji mai irin wannan dabi'a na ya dauki maganar wannan ya kai ma wannan ya dauki maganar wannan ya kai ma wannan saboda zaman da suke zama ne na addini kuma sai Allah ya tambaye su a tsakanin ya suka zauna da yar uwarsu to abin da ya kamata su yi sai wannan ta ce to in aka zo zaman falu haka za a dan gaisa a ci wannan sai ta ce to sai ta ce wance me yasa kika ce man kaza sai ce a waye gaya miki a gashi ne shi ya gaya man in abinda za a samu mata masu irin wannan in Allah ya da domin ba zai yiwu a ce kai namiji kai ne komai 100% ba ya kamata su ma matan su taimaka ma mazajen domin a samu zaman lafiya domin samun zaman lafiya fa shine babban abu a rayuwa domin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki
ya fi zama sarkin da kansa
ya ma fi zama sarkin da kai saboda haka su kansu matan nan idan ba su samu zaman lafiya ba to gidan fa ya ci gaba da lalacewa
amma ran jango da kake cewa ya kamata ya yaba kowace nan yaje kana ga yanzu ya dace ya ce kin fi wani kirki
ba irin wannan ya ban zai yi ba zai ji yaba ta ya ce kai gaskiya wance kin
hadu ya fi kowa abinci
kai abincin nan ya hadu a ba ya ce kin yi kowa ba ya dai ce kin ya hadu ya ce kin yi kowa ya yi magana mai harshen damo saboda haka ya dai ya beta dai ya kuranta ta ya ce kai in uwar gida ce ya ce uwar gida ran gida uwar gida in amarya ce ya ce amarya ba kya laifi kowace dai ya san yadda zai yi mata magana domin gaskiya wani lokaci daga magana domin su mata ba sa rena abun fada
Maryam kin san da mata kishiyoyi za su dauki shawara Alhaji Gambo su turke miji A ashe kin ce da ni kazawa yace kai sai ya tsuru
wallahi gobe zai kara ba
da sun yi magana
babu shakka tabbas
to Malam Muhammad Hadi Musa kwararren masani ilimin zamantakewa ya amsa mana tambayar mu akan kowane irin kuskure ne bai kamata miji yayi ba idan yazo kara aure
ya kamata idan namiji zai aure matarsa ta farko yazo zai yi ta biyu to bisa shawara dan a zauna lafiya kada ya auri wacce tafi ta farkon nan daraja yana taimakawa wurin zaman lafiya sai mutun yake da matarsa ya sa an cire ta daga secondary school ya sa an cire matarsa daga makarantar secondary an aura masa ita to sai daga baya kuma idanunsa sun bude ya waye sai yazo ya ga wata mace gogaggiya ta goge duniya mai iya kwalliya tai secondary tai degree tai masters ta iya kwalliya ta iya hira ta iya murguda baki ta iya fari ta burge shi ta iya sanar rigar da za ta sa da irin dinkin da za ta yi to definitely in ya dauko wannan matar ban hana ba amma dai ina gaya maka daga cikin abin da yake jawa in ya dauko wannan matar zaman lafiya zai dan sauki a gidansa amma sai yake da matarsa tai secondary ta gama to ya samu wata irinta ko wata kila wata wacce bata kaita ba ko da za ta zo nan gaba ta zo ta zama fiye da haka wannan research ya tabbatar min da mazaje da dama wanda suka yi complain ma'ana suka yi korafi akan cewar abin da ya hana zaman lafiya a gidansu shine ita matar ta farko tana jin cewar an danne ta tana ganin tauraruwarta ta daina haskawa tana ganin cewar bata da wata kima bata da wata mutunci saboda haka duk abubuwan da za ta yi tana yi wajen gurbata jin dadin zaman ita waccan matar a tsakaninta da mijin na farko na gane cewar tun daga zabi na mata farko da yi daga nan yake fara taka rawar zaman lafiya mai sauraro yayi hakuri yarinya da ta tashi a babban gida da mahaifinta da yayyen mahaifinta da kannan mahaifinta sun auri mata fiye da biyu yayyen mahaifiyarta da kannan mahaifiyarta sun yi aure auren mata fiye da biyu ta saba da ganin irin wannan ba za ta sami matsala ba idan aka ce ma'ana matsalar da za ta fuskanta ba za ta yi yawa ba idan ya aure ta yace zai sake yin aure akan yarinyar da mahaifiyarta ita kadai ce a wurin mijinta yayyen mahaifiyarta da kannan mahaifiyarta in an tara su kashi 185 ko 90 ko ce ita kadai ce yayyen mahaifinta da kannan mahaifinta kowa matarsa guda daya ce misali in tana da yayye kowa matarsa wannan abin yana mata nauyi a cikin zuciya saboda haka tun daga farko ma choice zabi na irin matar da mutum zai aura yana da matukar muhimmanci sannan kuma idan tun a farko din shi ma wani yana barar da garinsa tun wurin neman aure ana samartaka yana da karancin shekaru tana da karancin shekaru ya gina mata a cikin zuciyarta cewa babu mace sai ita kuma ba wata mace zai iya samu a rayuwarsa sai ita haka zalika kuma ba zai taba yin rayuwa da wata mace ba sai ita kuma yayi alƙawari daga ita ba ƙari ka fahimce ni to shi ma tun daga nan yake lalata zama saboda haka idan namiji ya taka rawar da tun a farko dama ya sanar da mace cewar addinin musulunci addinin sa ya bashi damar yayi kuma ita ma ta sani cewar in har dama ko hali yayi za a yi to tun daga nan ya fara dakushi kaifin wannan abin daga zuciyarta ya fara gina zaman lafiya kaga ba ita ce ta gina ba shine haka zalika in ya zabu wacce take ta fito daga irin wannan babban gidan wanda yake sun saba da irin wannan har watakila ma ta ga rikice-rikice da yadda aka warware su wadanda ba a warware ba kuma irin inda suka kai mutun ga matsala to ita shi ma wannan zai taimaka matuƙa wurin samun zaman lafiya kaka tun daga nan shi mijin shine ya samar da zaman lafiyar ba ita bace abu na gaba idan yazo yin auren da ita wannan matar ta farko to dama zai bata shawarwari zai mata wa nasiha da sauran abubuwa tun daga nan shi ma ya dasa mata cewa a gaba fa wani abu zai iya faruwa wanda yake za a iya expand za a iya fadada wannan iyalin nasa ta hanyar auro wata matar wace ita ma za ta zo ta dasa rayuwarta a gidan da irin albarkar da za a samu sai abu na gaba da namiji yake yi wanda yake kawowa shine ya maida su tsuntsiya madaurinki daya ya maida su da ta farko din da wacce ta biyo bayan ta cewar irin su daya. Akwai abin da zan tattauna akan irin su daya a gaba. Kafin shi zan gaya wa mai sauraro abin da ake cewa superiority.
To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin da fadafe.
Abba Isa Fage wanda yake babban masoyi ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Abba Isa, ya wasan naku ya kai ku da Man City?
Eto wasa za mu iya cewa wasa ya tashi da mu ƴan kallo, to amma kuma duk da hakan muna tunanin cewa wannan wata alamu ne na nasara wanda yake nuna mana cewa tabbas mu Manchester United mun yi gyara bana, kuma tabbas wannan abu yana nuna mana cewa bana babu kamar mu a cup Premier League.
Kamar ya zaka ce wai alamun nasara kun tashi wasa kunnan doki kai da Man City, kuma ma yanda ta nuna wasan su suka fi muku bal.
A wannan ba magana bace ba, domin ko duk wanda ya kalli wannan wasa ya san cewa Man City Allah ne ya kwace su kawai a hannunmu, saboda babu fatafatan da ba mu musu ba.
Kai sai yanzu yana tare da Ibrahim Musa Fage wanda aka fi sani da Malam Ferres, kuma babban masoyi ne na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta Premier Ingila. Malam Ferres, ya wasannin naku suke kasancewa kwana biyu kullun cikin losing.
Eto hakan ya biyo bayan rashin kokari da team din namu gabaki daya, baya yi kasancewar ana ganin mai horar da ɗan wasan mu ne baya kokari, to shine ya shafi team din gabaki daya. Yan ball din su ma ba sa kokari dai kamar yanda dai kowa yake fadi anan namu bangaren, kenan shine dalilin da ya sanya ba mu kokari gaskiya.
To kamar wani hanyoyi kake ganin ita kanta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su bi wajen ganin an kawo ƙarshen wayannan matsalolin?
Hanya guda ɗaya ce ta bangaren mai horarwa. Gaskiya domin Allah mai horarwa yana da matsala, domin koda ya ci wasa ko ya samu akasin nasara ko ya yi duro kunnan doki, to bayan wasa in ya tashi yana kalubalantar alƙalan wasa, su suke mai wannan hanyar da baya samun nasara a wasannin da yake gabatarwa a koda yaushe. Bakin sa da shi yake janyo mai wannan rashin nasarar da yake samu, dai gaskiya mu a yanda muke tunani kenan.
Kai tsaye yanzu ina tare da Isa Hamisu wanda yake babban masoyi ne kuma dan gaba-gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Isa Hamisu, ya taba kana tsakanin ku da kuda Celta Vigo?
Eh to gaskiya wasa yadda ya kamata, an yi wasa da yadda ya kamata, kuma wasa yayi, amma in matsala ɗaya da aka samu ɗaya zuwa biyu in muskila, waɗannan yaran suna da kyau, kuma a rekod ɗinsu a wasa da suka taso ba tim ɗin da ya ci su inda suka fara. Dan matsalar da aka samu bayan an da rabin hutu na ana wasa biyu ba ko ɗaya, coach ya so ya fuskanci matsala yadda tsakiyar ƴan wasan Madrid ta kare, saboda canje-canjen da ya kamata ya gaskiya ba su ya kamata.
Na fahimce ka dai, coach ya kusa sawa a farki.
Kwarai da gaske. Kurin dai wasa Allah dai ya sa dai Madrid tana da sa'a akan su, amma yadda suka da a sakan half din nan za a iya farki wasannin.
No, 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 ka tashi.
3-1 muka tashi.
Madam, kin ga kika ce Halima Abdullahi da dahe-dahe, tunda Daniel Brown dan Arsenal ne, kuma su suka ci 2-1 wasan ƙarshen mako.
Kawai
sai maza-maza mai makwai sa abinci sai sa mana wasanni.
Na gane irin
abin. Yanzu ga Halima Abdullahi da hilin dahe-dahe.
Na tanadan muku fanke. Shi kuma wannan fanke nawa fanke ne na tanade shi nama. Kowa dai ya san fanke, kuma fanke a kowane sashi dai na ƙasashen mu, dai na Afirka ana cin fanke. To yanzu dai na tanadi fulawa ta gata, ga kuma nama da dankalin turawa, ga attaruhu na da albasa da ɗan koren tattasai, ga kuma kayan sinadarai masu sa ɗanɗano da kuma ɗan yis kaɗan. Kowa dai ya san yis wani sinadari ne da yake dan ƙara sa fulawa idan aka kwaba da shi tashi da kuma dan sukari kadan. To da farko dai gashi dai na kwaba fulawa kamar dai yadda ake kwaba ta idan za a yi fanke sai a bar shi ya tashi. To ga dai fulawa ta. To kafin dai kwabi na ya tashi, gashi nan kuma a gefe guda na gyara nama, na yanka shi ƙanana sosai, sannan na yanka albasa da attarugu da koren tattasai su ma ƙanana sosai, kuma na hada su, na kirba su a turmi kada da wannan naman sama-sama ga su kuma na aje gefe guda. Sannan kuma na dan sanya dan gishiri da dan magi da dan kori da sauran kayan ɗanɗano na cakuɗa su da wannan nama da attarugu. To yanzu kuma abinda ya rage min na dora dan mai haka kaɗan a wuta na soya wannan haɗi na sama-sama. To ga su dai na riga na soya su, wanda kada a bar su su soyu, sannan sai na kwashi. Nan kuma a gefe guda na feraye dankali na yi masa yankan gidan sukari, wato haka ɗan daidai-daidai ƙanana ba manya ba. Gashi kuma su ma na ɗora su a kan wuta da ɗan ruwa. To yanzu dai ga su sun riga sun tafasa, amma kada a bari dankalin nan ya dahu. Gashi dai shi ma ya ɗan riga ya dahu, na sauke shi. Bayan na ɗan barbaɗa masa ɗan gishiri kaɗan, sai na ɗora mai a wuta, shi ma na bar shi ya yi zafi, sannan sai na zuba wannan dankali nawa da na ɗan tafasa haka, na bar shi shi ma ya ɗan soyu. To gashi dai ya ɗan soyu, shi ma na kwashe na ajiye shi wuri guda. To yanzu sai na koma kan fulawa ta, wadda za a yi ita wannan fanke. Gashi dai ta riga ta tashi. Gashi na samu ɗan ludayi na roba da ƴar auduga. To a yanzu dai gashi na ɗora mai a wuta, shi kuma wancan haɗin nama da na yi na ajiye shi gefe guda. Wato shi kuma wannan ludayi sai in ɗan ɗebo fulawar nan a ciki, sai in ɗan buɗe ɗan cikin fulawar da ɗan cokali haka, sai in zuba wannan haɗin su naman da su attarugu duk da sauransu, sai in mayar in lullube, sai in dinga jera shi a cikin mai. Ga dan man nan dai ya riga ya yi zafi, wato kenan na kunsa ita wannan su dankali da nama a tsakiyar fulawar da aka zuba a cikin ludayin. To gashi nan dai na gama a hankali ina soyawa a cikin mai har gashi na kammala soyawa. Shi kuma wannan dai ana ci da shayi ko a sha da lemo da sauransu. Kuma idan mutum ya yi baƙo ma zai ɗan iya saukar baƙon shi da shi. Da fatan za a ci lafiya, kuma uwar gida dai a dinga yi a hankali idan mai gida ya zo ci, da Allah kada ya dinga taunin harshe. Da fatan za a gwada.
Maryam, lokaci ya kawo kai. Amma dai, wai ni na ce ni ina ce abokan zama, ke kuma kika ce a ce kishiyoyi.
Habato
in aka daga jin kishiya kin san akwai matsala, amma aka ce in kika ji kamar masihohon mace ai kishiya ta ce to tunna, amma in ana zama laya abokiyar zama ta ce
ba kuma an ce ba a cin zama to suna ko
amma dai
aje dai a haka,
amma dai ko ma menene a zauna lahiyar nan yayi
haka ne,
a zauna lahiyar musamman inda ƴaƴa zaman lahiyar nan yayi a kokarta, tunda Allah ya ce ai to sai ai. To masu saurare, iyakacin abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma gobe da izinin Allah, yanzu a madadin
Maryam Dauda
da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti, da engineer mu Mr. Larry, da abokan Daniel Mr. Innocent, da wadda ban san sunanta ba, ga tana a zaune, sai gobe haka da izinin Allah.
Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.